Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma in sha ruwa lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka dan Allah a yau ina so a mun karin bayani akan makaman nukiliya ko makaman kare dangi shin menene ma makaman nukiliya kasashe nawa ne a duniya suke da wannan makaman ko akwai iya adadin da ake da shi a duniya a yanzu kasashen da ba su da irin wannan makaman ba zai yi bane su mallake shi ko an taba harba wannan makaman a duniya mai tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu Najeriya to idan malam Sa'idu Abdullahi da Maturu da saurare an dace wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu maka ansa daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama dake Yola jihar Adamawa Najeriya wanda yake
lalle mai tambayar yayi tambayar da dama na farko yana tambayar menene makamai kare dangi wato nuclear weapons lalle kamar kare dangi makamai ne wanda aka girgiro su can shekaru da dama da suka wuce makamai ne masu karfin zafi sosai wanda za a ce bomb ne amma bomb ne mai zafi zafin da zai gone irin gone wanda zai kai degree na Celsius na miliyon daya ko biliyon daya zafin sa kai tunanin zafin ruwan da ya tafasa a wuta kawai zafin sa yana kaiwa 100 degrees Celsius ne yake zafin ne yake tafasa wanda baka isa da kai hannunka ba to wannan makamai bomb na kare dangi wanda ake kira nuclear wuta ne yake amar da shi da zafin sa ya kai 1 billion Celsius duk inda aka zubar da shi duk abin da yake da rai a wannan wurin daga saman sa zuwa ƙasan sa konewa zai yi urumus kuma zafin yana nan har shekaru da dama illan zai biyo shekaru da dama so wato lalle wannan bomb din ne mai karfi sosai wanda ba taba yin sa a duniya ba har zuwa yanzu a yi kuma tun shekaru da dama da suka wuce a kasashe wanda suka ci gaba irin su America, England da sauran wasu kasashen duniya da Russia suna da wannan makaman kare dangi da ake cewa nuclear weapons shi ne tambayar sa na farko wato menene nuclear tambayar sa na biyu yake tambayan kasashe guda nawa suke da wannan makamai kare dangi to lallai kasashe a duniya ba su da yawa wanda suke da wannan makamai kare dangi rahotanni da kuma research ya nuna kasashe ne guda tara da suke da su a duniya gabaɗayan duniya muna da kasashe da dama a duniya wanda ya kai kusan da 200 wato 193 ko 94 sasan kusan 200 amma kasashe guda tara suke da shi na farko shine kasar Russia wanda tafi kowa samun wannan abun a duniya wato makamai kare dangi suna da shi kimanin 5,977 a duniya kasa da take binta da samun karfi da kuma yawan wannan abun nuclear ko makamai kare dangi ita ne kasar Amurka wanda take da 5,428 sai kuma kasar China ita ne na uku wanda take da 350 sai kasar Faransa da kuma kasar UK United Kingdom wato England da sauran kasashe da suka biyo su a baya wato irin su Israel Pakistan India da kuma North Korea kaga wannan kasashe guda tara su suke da wannan makamai kare dangi a duniya wato muna da Russia America, Faransa, China, England, Israel, Pakistan, India da kuma North Korea. Wanda yake yake da yawa a duniya su ne Russia wanda kuma yake da karami daga cikin su ita ne wato kasar North Korea. To wannan tambaya na biyu kenan. Tambaya na uku wanda yake cewa guda nawa ake da wannan makamai kare dangi gaba daya a duniya. To lallai makamai kare dangi an girgiro shi ne lokacin da muke cewa yakin cacar baki da ake yi a duniya wato Cold War period around 1940s da aka gama Second World War. America ta tashi tana nan gefe daya ita Russia ko Soviet Republic ita kuma tana nan a gefe daya aka raba duniyan kashi biyu kowanne yana tuhumar gefe daya wato wannan ana kira yakin cacar baki
Amerika ita ce ta dauki ragamar mulkin wato demokradiya da kuma kapitalizm a wannan lokacin, ita Soviet Republic kuma ita ta tafi da ra'ayin ya gurguzu, so aka raba duniya kashi biyu, ko dai kana ra'ayin gurguzu ko kuma kana ra'ayin Amerika wato kapitalizm. So a wannan lokacin kowani kasta gefe daya suna marmarin kowa kokari yake ya samu makamai kare dangi domin kota kwana wato deference. Sun yi an same shi da yawa a duniya, amma daga baya sun su da kansu suka gane cewa lalle wannan abu ba zai haifar wa duniya lafiya ba, zaman lafiya ba za a samu a duniya ba, sai suka koma suka rarrage suka ceto kada wani kasa ta sake samu. Kai dai a takaice yanzu abin da yake da shi a duniya gaba daya, in ka hada daga Russia din zuwa Italy, kasar Ukraine wanda ta shigo nan baya baya, ana da makamai tare dangi 10,700 da wasu abu kai wasu yan kai. A wani rubuce za ka samu ana cewa akwai shi 13,000 a duniya, amma mafi inganci shine ana da 12,775 a duniya. Wanda na farko na gaya ma Rasha ita ce a gaba, sai kasa na biyu kuma ita ce Amerika wanda take bin Rasha da wannan kayan fada. Tambaya na hudu mai tambaya yake cewa har yanzu ana kokarin kirkiro wa'annan abubuwa a duniya ko kuma kasashen da basu da shi za su iya su yi ne? To wannan tambayan babu ba zai yi ba. Shekarun baya lokacin da aka gama yakin tatar baki, duniya suka duba lalle in an ci gaba da kirkiro wa'annan makamai kare dangi zai iya kawo wa duniya matsala, sai aka yi wani treaty na non-proliferation of nuclear weapons. Wato yarjejeniya ne kasashen duniya suka shiga wa'anda basu da shi sun shiga cewa su ba za su taba nema su yi ba, wanda suke da shi kuma an yi yarjejeniya su ma su rage nasu din. A wannan lokacin aka samu rage, har yanzu muna da aka dawo guda 12,000 dinar, a da sun kai 60,000 a duniya in ka hada, amma ga kasashen da suke da su suka rage nasu, wa'anda basu da shi kuma sun dauki alkawari ba za su taba yi ba, kasashe 191 su kai wannan, wa'anda suke da shi kuma daga lokacin su ma sun dauki ba za su sake karawa ba. To yanzu don haka duk wanda bai da shi ba zai yi sake nema yayi ba, wanda kuma suke da shi su ma abinda suke da shi za su ajiye ba za su sake yin wani ba. Haka duniya take tafiya har zuwa yanzu. Don haka ita Russia tana gaba, America tana binza, suna da kayan su suna ajiye, amma ba wanda zai sake kara nashi, kuma kasashen da ba su shiga ba su ma ba za su yi ba. Kaga irin su Nigeria mun shiga wannan treaty ba za mu sake cewa mu muna bukatar mu samu nuclear ba. In har za ka tuna ma Afghanistan da Iran har suna neman ta kawo ta yi nuclear abin na gasarta, amma America da sauran kasashen duniya suka ce ba su isa ba, domin su ma sun shiga wannan yarjejeniyar cewa ba za su nemi yin wannan makamai kare dangi ba. Haka an yi treaty, kuma America tana tabbatar da cewa duk kasan da ta riga ta saka hannu to ba za ta bar su ta yi wannan makamai kare dangi ba. Haka muke tafiya zuwa yanzu. Tambayar sa na ƙarshe da yake cewa an taɓa amfani da ita, lallai an taɓa amfani da makamai kare dangi a duniya, amma sau ɗaya ko sau biyu aka yi da su a wani ƙasa guda ɗaya, ƙasar Japan, duk dai lokacin Second World War ɗin ne ake faɗa, wato yaƙin duniya na biyu, inda Japan tana gaba-gaba, America ta yi a samu sassauci wurin kawo ƙarshen wannan faɗan gagara. Sai President Trump, wato wannan shugaban America na wancan lokacin, ya yi oda a sake bomb ɗin wannan na nuclear a ƙasar Hiroshima, da farko inda aka daga wannan bomb 1945 aka zuba a ya kashe mutane da dama, wajen mutane 200,000 da wa'ansu ƴan kai aka kashe a wannan bomb ɗin guda ɗaya da aka yi a Hiroshima da Nagasaki, ƙasashe guda biyu cikin ƙasar wato ba kasashe zan ce ma wato cities guda biyu, Hiroshima and Nagasaki cikin kasar Japan aka zuba wannan bomb din. America ne kuma ta zuba bomb nata a wannan wuri, shine ma asali ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da aka zuba aka kashe-kashe da wannan abun ya kawo a wannan lokaci na kankani da na ga ma zafi da yake da shi din. Har yanzu mutane ana hasashen cewa ba abin rai da yake yi a wannan wurin Hiroshima da Nagasaki inda aka zuba wannan bomb, za ka san zafin sa har yanzu illan yana nan a wannan wurin. shine ma sai sa duniya tun lokacin da dauki alkawari bara a sake barin wani kasa ta yi amfani da shi a wani wuri ba domin yana kawo illa a duniya ga baki daya. Bayani da zan kara kai shine wato nuclear lalle an yi ta shekaru da dama kuma kasashe suna yin sa ne da niyyar samun mafaka wurin abin da yake cewa deterrence and international politics. Don haka an yi ta yi har aka kai lokacin da yaƙin fatar baki ya kai inta tsakanin America da ita kasar Russia wato Soviet Republic a wannan lokacin kamin ta zo ta rarrabu ta zama kasa guda ta rabu har zuwa kasashe 15. Wayansu kasashe da suke ƙarƙashin ita Soviet Republic a wannan lokacin ana kiranta United Socialist Soviet Republic USSR. Kasar Ukraine da muke magana yanzu innan tana ƙarƙashin wannan kasar. To a lokacin akwai inda da yawa kasar Soviet din ta ajiye makamanta wannan wuraren. Amma fa da aka rarraba ta zo ta ɗauki kayansa gaba ɗaya ta gudu da su. Akwai kasar Belarus da kuma Kazakhstan da sauransu duk dai suna da irin waɗannan wuraren ita ta ajiye kayanta. Amma daga baya ta zo ta ɗauki su duka ta mai da su gidanta cikin Rasha wato a hedkwatansu. Don haka Rasha ko ta rabu dai ta zama ta yi splitting a ƙasashe 15 har yanzu a duniyar nuclear Rasha ita take gaba kuma makamai na tare dangi ita take gaba kayan faɗa har yanzu tana nan a gaba da America. Don haka mutane su sani fada da ake yanzu a Ukraine din nan fada ne na da dadewa wanda Rasha ba za ta iya tabari ba. Ina mai fata mai tambaya ya gamsu da amsar da muka ba shi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya. Da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da wanda ya bayar da umarni Hailu Haile da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.